sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 8 ga watan Satumbar shekarar 2019. Hukumomin kula da sufuri a Hong Kong sun takaita aikin diban fasinja a jiya Asabar a wani mataki na dakile zanga-zanga da ake a kowane karshen mako a yankin. Jiragen kasa masu dan karan gudu sun yi aiki kai tsaye ne daga tsakiyar birnin zuwa filin tashin jirage da ke yankin, ba tare da sun tsaya a dukkanin tashoshin da ke tsakani ba. Bayanai sun yi nuni da cewa waɗanda ke da tikitin shiga jirgin sama ne kaɗai aka bari suka shiga tashar. Watanni uku kenan yankin na Hong Kong ya kwashe yana fama da zanga-zangar adawa da gwamnati, inda a watan Agustan da ya gabata masu boron suka sa alatilas aka rufe filin tashin jiragen yankin, lamarin da ya sa aka takaita aikin ɗiban fasinja a jiya gudun kada su sake mamaye filin tashin jiragen. Wani masanin yankin na Hong Kong da ya sha rubuce-rubuce akan yankin mai suna Anthony Dapiran ya bayyana dalilan da yake ganin suka sa aka kasa shawo kan zanga-zangar ta Hong Kong.
The broader anxiety over Beijing's interference in the governance of Hong Kong that is driving this protest movement. And then the second thing is
yace tsoma baki da hukumomin Beijing ke yi wajen harkokin shugabancin yankin da kuma matakin da gwamnati ta dauka na barin yan sanda suna kallon zanga-zangar a matsayin batu na kare doka, maimakon su kalle shi a matsayin rikici na siyasa, na daga cikin batutuwan da suka sa rikicin ya kicinyewa. Zanga-zangar ta Hong Kong ta samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka da za ta sa a riƙa miƙa duk wanda ake tuhuma da wani laifi ga hukumomin China domin a yi mai shari'a, ko da yake a makon da ya gabata shugabar yankin Carrie Lam ta ce an janye batun. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an fasa wani zaman tattaunawa da aka shirya za a yi a yau Lahadi tsakanin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da gaggan shugabannin kungiyar Taliban a wurin shakatawarsa da ake kira Camp David da ke jihar Maryland, wacce ba ta da nisa daga nan Washington. Cikin wasu sakonnin Twitter da ya wallafa da yammacin jiya Asabar, shugaba Trump ya ce an fasa zaman ne bayan wani farin bom da aka kai a cikin wata mota a Kabul wanda ya halaka mutum 12 ciki har da wani sojan Amurka. Trump ya ce idan dai har kungiyar ta Taliban ba za ta tsagaita wuta ba a wannan muhimmin lokaci da ake zaman sulhu, har su kashe mutum 12 da basu ji ba basu gani ba. Hakan manuni ya ce cewa ba su da karfin ikon da za a cimma wata matsaya da su. An dai kwashe watanni ana ta lalluban bakin zaren yadda za a kawo karshen yakin na Afghanistan tsakanin jami'an diplomasiyan Amurka da na Taliban, waɗanda suka ki amincewa da wani shirin tsagaita wuta. Kwararru a fannin yanayi sun ce karfin makwacin guguwar nan da aka walakabi da Dorian ya kai mataki na biyu na dan wani lokaci, sannan ya ragu a daidai lokacin da guguwar ta sauka a yankin da ake kira Nova Scotia da ke yankin ƙasar Canada a jiya Asabar, yayin da guguwar ta yi tafiyar kilomita 160 cikin sa'a guda. Hukumar samar da wutar lantarki a yankin ta wato ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa kwastomominta 300 da ke yankin da ake kira Halifax sun zauna cikin duhu ya zuwa yammacin jiya Asabar. Ranar Juma'a guguwar ta Dorian ta isa jihar North Carolina da ke nan Amurka, bayan da karfin ta ya ragu, inda ta haddasa ambaliyar ruwa a yankunan da ke gabar tekun jihohin North da South Carolina. A wani babban jami'in ƙasar India mai ba da shawara a fannin tsaro ya zargi wani gungun tsageru da ƙoƙarin kutsa kai cikin yankin Kashmir, yana mai cewa Pakistan na yunkurin tada zaune tsaye. Mai baiwa Prime Minister India Narendra Modi shawara kan harkokin tsaron ƙasa Ajit Doval ya faɗa manema labarai cewa wasu 'yan ta'adda 230 suna shirin kutsa kai zuwa sassan yankin na Kashmir. Duval ya ƙara da cewa ana kuma fasa ƙoron makamai zuwa cikin yankin, sannan an umarci jama'ar da ke Kashmir da su tada rikici. Dakarun India sun ce sun samu waɗannan bayanai ne daga kutsen da suka yi a sakonnin rediyo da kuma bayanan sirrin da suka tattara. A yau Lahadi ake zaben ƙananan hukumomi a biranen Moscow da St. Petersburg, yayin da aka haramta wasu 'yan siyasar ɓangaren 'yan adawa tsayawa takara, aka kuma tsare wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati a gidajen yari. Abin da ake ganin zai sa shakku kan sahihancin zaben, wanda masu fashin baki suka ce duk da ɗaukan waɗannan matakai akwai yiwuwar 'yan takarar da hukumomin Kremlin ke mara baya su shakaye.
Kenan kuka saurara. Tumadalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kungiyoyin na kasasu a jamhuriyar Nijar sun fara yunkurin shirya zagaye domin fadakar da magoya bayan su akan illolin da ke tattare da sana'ar bara. Musamman a birnin Yamai, inda hukumomi suka kaddamar da farautar mabarata watanni uku bayan kafa dokar da ta haramta sana'ar bara a manyan titunan birnin. Ga dai abinda sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi ke cewa.
Hannu da hannu ne za mu aiki suwa da Affairs Social Action Social na Gildan Yami Imanike, wanda suwa nan aikin su kenan. Akwai kuma Gestor Union na Population, ita ma aikin ta kenan. To da mu an ka hada kai kare da kare, kaga insha Allah za a samu nasara.
Wani yana aiki ne za ku yi?
Mun wannan aikin da muke na waye kaina, mun ya son mu yi sensibilization ne. Mun yi TDR, mun yi term de reference, mun yi deposit wajen su. Sun ce muna za a yi, za su ba mu taimu, za su taimaka muna, amma ya zamanto za mu aiki, mu yi aiki tare da su. Muka ce alhamdulillahi, mu da ma mu aiki da Bill Yami. To har yanzu ba su yi ba. To shine kuma za mu ƙara zuwa mu taimu nuna musu, su da kansu sun ce mu waye musu kai, mu waye mutanen mu kai. Kenan ka gani, ai sun san da waye kai akwai unhwani gare ta. Sun san da duk anya da za a yi dole sai an bi ta hanyar waye kai. Ko kuma waye kai ba ta yi haka nan da ba da muayen wanda za mu zamanto mu taimu tara su ba, mu samu mu ƙara waye musu kai ba. Dole sai da muayen.
A halin yanzu na kasasu nawa ne ke hannun jami'an tsaro bayan kaddamar da farautar masu sana'ar bara?
To wallahi babu na kashe na kasasu ko guda ga hannun tsaro, ko guda babu. Saboda mu kan kanmu na muka tafi federation da kanta muka tafi can, babu ko guda wanda za a banga. Amma mu mun ji hankalin mutane, kuma za mu ci gaba da jin hankalin mutane. Shi iko na, kuma idan iko ya zo ga wuri dole na a girmama iko. Iko girmama iko kamar ibada ce. Allah ma ya ce ka girmama wanda ka zaba ka sa gaba gare ka, dole ne. To kuma wanda ya saye kai zaban nan, ka zaba, anka zaban nan, anka sa gaba, idan ya bada umarni to ya kamata ka bishi. Mu ya kira ga mutanen mu, mu ya kira da duka person and cafe na region Yamai. Abun da duk ya zamanto zai zamanto ku ta ga pay optic na, ko ku ta ga babban rampon na, to ya kamata ku nisanci wannan wurin. Saboda magabata sun kawo wannan kuka, mun kuma ya kamata mu haki na gare mu nauyi ne da kun ka azza wannan mu samu mu waye muku kai, mu ma mu zamanto ku nisanci duk abun da zai zamanto ai maka walakanci. Mutuncinka, kare mutuncinka za ka yi. Idan ka kare mutuncinka ka gani alhamdulillah ko ina kashi kai harkarka kai bukatar kai daga gida ma da an shigo cikin Niger image and talauci za a gani duk irin kokarin da magabata gayi duk irin mu abin da muka nan mu waye mu waye mutane kai da inda aka ganin wannan barzat aya ganin yara kanani da aya ganin kowani bisa pick of tick aya ganin dole a walakantar da kasar mu dole a ci zahirin kasar mu kenan mu wa kira ga mutanen mu su yi nisa abin daga pick of tick su yi nisa ga manyan hanyoyi su kare mutuncin su ba mun da muka rayuwa in ba Niger ba kenan dole mu kawo duk abin da zai kawo gudunmuwa wanda zai sa kasar mu ta ci gaba wanda zai sa yahan mu ta ci gaba ba mu gina muna kasar mu a Palestine ba mu gina kasar mu cewa wani ya toye yabo duk abin da wani zai maka kara gudunmuwa na zai baka dole sai ka tashi ka gode kai kanka kai son kasarka ka gode kai kanka kai son patriotism ne cikin rayuwarka kannan abin zai ci gaba saboda su idan sun dauka to ya kamata su ba waɗanda karkashin garin su umurnin a aikata waɗannan abubuwa saboda ka gani yau federation din wuta ya nata kokari kwarai in muka tsaya muka diba ka gani duk shekara an yi inice mu je har cikin dazuka shi yasa babban shugaban mu federation Umar Sidu ya kawo mana wannan dama cewa mu shiga har cikin daji shi yasa kowane region da aka yin federante federal republic da aka yi to mu ya dauka department daya ko biyu ko uku mu yi yawo cikin wannan department mu samu mu ji hankalin tarso handicapé na wannan department mu ji hankalinta mu waye mata kai su ci gaba da cikin aiki
to sai dai wani abin da ke rage hanzarin tafiyar da wannan aiki kamar yadda ya kamata shine rashin samun kudaden gudanarwa a wani lokacin da har yanzu kungiyoyi ke jiran fitowar kudaden tallafin shekara-shekara
ba mu hata bara kun ba mu sambara kun ba ta da unwani yau idan ka shigo cikin yamai kai da kanka san na kasasu da yawa sun ba da dama ga ci gaba da aikin hannu sun ba dama da ci gaba da aiki shike kare mutuncin mutane duk abun da kake duniya idan ba ka da aiki ka gani mutuncin ka ya ragu don kunnan alhamdulillah mutanen mu da yawa sun ba da damu cewa sun ba damu cewa mu shiga yin aiki shine alheri gare mu me mun ku tantama hukumomi sun sani kuma su da kansu sun sani kuma sun gani ga idanunsu duk wanda ga yawo cikin garin Yamai ya gani cewa akwai ci gaba kwarai mutanen mu sun ba da hadin kai mun ku tumta musu mun rubuta musu mun ci musu akwai wannan form na suciya na person handicapé mun ci yadda magabatan mu kuka kullun su akwatantawa a haddo wannan form a bari ya aiki daidai yadda ake so a haddo shi a taimaka mu bayan Allah waɗannan bayan Allah da ke so yau in ka gani 80% na person handicapé in ka tsaya ka diba kashi 80 cikin 100 in ka diba duk yawancin su aiki hannu na su kai ma'aikatan ma waɗanda ba su ci 10% akwai wuya ma su kai 10% to ka gani kenan ya kamata wannan form in tunda mu yaki ne muka nan mai a gadan-gadan yau muka bi federation ta yanan ta ya kokari gadan-gadan a yaki saboda a ci gaba a sa a ba aikin hannu ƙarfi a ci gaba da yin aiki ayi a wando nan barace to shine yasa kun ci a barbara mun raida a barbara mun ci mu shiga tare da su akwai direction regional ta population akwai direction regional ta affaires social humanity duka aikin da muka yi ba mu yi ba mu shaida musu ba mu yi ba da su ba mun ce mun raida mu yi aiki tare da su suka ce mun na'am za su yi waɗannan abubuwa insha Allah za su zakkuwa su hada hannu su ba da finance ma in wannan abun sai da an ka kare wannan sone in ba a ba da wannan telephone ba balle mu samu mu shiga cikin arnsuma innan biyan nan yamai mu samu mu waye mutane kai mu kara ba su goyen bayan cewa su yi abun donan wannan bara bayan wannan mun rubuta musu matsaloli da yawa na daidai mun rubuta musu matsaloli na cewa kun gani ma'aikatan nan na hannu dole sai an ba su tallafi sai an kama musu mu samu su ci gaba da yin aiki mun ci musu kuma wannan fund su ce inda aka daibi na person handicapé na tem na ba da tallafi ga nakasassu dan ya samu su yi aikin su yadda ake so mun ci wannan tallafi din a buda shi ne zaman tu kowane handicapé ma'aikacin hannu ko kuma wani ma'aikaci da inda yake da aikin ka kai yi dose ka kawo to a baka a taimaka maka shi zaka gani yau cikin Yamai ba ma Yamai ba kai gudan Niger zaka gani cikin wannan fund zaka sanin a samu da wuya ne a samu mutum biye waɗanda aka ba ga shekara kaga wannan kuma abun har ya zamanto ga shekara zai zamanto cikin miliyan 50 zai zamanto ma a wuya a samu a miliyan 20 ko 10 da an ka kashe dole kuma wannan sauran sun kai ga banza to ka gani da hakan ga kaka za a yi ayya ki bara baraci barashi in kace mutum ka bar abu to ya kamata ka taimaka mishi ta fanni inda za ka yi za mu ci gaba da waɗannan tattaunawa don yanzu haka ma insha Allah mu da program inda za mu na muran kwantare na shekarun jama'a da aka yi wannan dokar ta fito president en conseil special de la ville de Niamey ya hido cewa vraiment zai ci gaba da kamun ambarace-baracen nan masu barace-baracen nan
to masu sauraro anan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa Habibu Abdullahi da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka huiba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Satumba shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya makonni biyu da suka gabata rundunar ƴan sandan jihar Lagos ta gurfanar da wata mace da ake zargi da cin zarafin wani karamin yaro dan agula wanda aka yaya ta a shafinan sada zumunta inda aka ganta tana dukan yaron tana jansa da ƙarfi daga nan ta kulle shi a ɗakin kare abin da yake ƙara haska fitila kan cin zarafin ƙananan yara da ake ci gaba da yi a wannan ƙarni musamman waɗanda ake ɗauka riƙo a cikin hirarsu da wakilin mu baban gida Jibril kan wannan lamari DSP Bala Elkana kakakin rundunar ƴan sandan jihar Lagos ya yi ƙarin haske akan wannan lamari
ran 3 ga watan Agusta na wannan shekara muka samu labarin daga ma'aikatan mu dake sa ido ga yaran gizo sun ja hankalinmu ga wata bidiyo da aka aika cikin wannan yanar gizon wanda ya nuna wata mace tana bugun wani yaro karami bacin ta bashi kashi ta tura cikin dakin da ake aje karaka tarhe cikin wannan dakin ta wuce to muna ganin haka muka kira sashenmu da ke binciken harkan da ya shafi yara da mata wanda ake ce da ake kira gender unit mai girma kamishina Zubairu Ma'azu ya ba da umarni su gano wannan macen su kama ta sannan kuma su kwato wannan yaron daga wannan kuncin da ta sashi to binciken da ya fara da yake wannan bidiyon hoto ne dai kawai bai nuna ina abun ya faru ba da farko ba muna ma zaton ba ma Lagos bane abun ya faru da wai suna cewa a yi jihar Enugu ne wasu suna ce a'a Lagos ne muka dai fara bincike a hankali muke amfani da wannan bidiyon da ma'aikatan mu da aka tura can su ma suna hira da mutane suna jin ra'ayin mutane a kan ko ana iya gano wannan ginin daga baya dai Allah ya sa mun gano wannan ginin a wata shiya ce ta Surul Leri a nan jihar Lagos ran 14 ga wannan watan na Agusta muka samu san kamo wannan matan mace ce mai shekaru 24 ba ta da aure yaron kuma da ta ba ta yi ma wannan yaro ne mai shekara 10 ɗan uwa ne su dan shi yaron ba maraya ne mahaifiyarta ta ɗauko shi sanda wa mahaifin shi ya rasu ta kawo shi gidansu ta raine shi to ganata dai bayanin ta nuna cewa shi yaron ya dubo da firij ya ɗauko wata giya cikin wannan firij ya sha sai ya fara wasu dai halayen da bai dace ba tun da yana cikin ya fita cikin hankalin shi ya ɗau dutse ya fasa wannan miro na motar ta da haka ranta ya ɓaci ta ɗauko wannan yaron ta bashi kashi ta rufe cikin wannan dakin na karnuka ta bashi wajen ganata bayanin aji shi ne kusan awa biyu bata barshi a kwana nan ba, daga baya ta hidda shi daga wajen. To mun da ya bincike kuma mun kai ta kotu, kotu kuma ta aje ta gidan yari, ana dai kan shari'a kotu.
To ko me ke haifar da irin wannan cin zarafin kananan yaran da ake yi? Hajiya Umi Muhammad wata uwa ce kuma shugabar wata kungiyar kare haƙƙin yara mai suna Umi Foundation da ke anguwar Agege a jihar ta Lagos, kuma ta mun ƙarin haske.
Ina jin shekaran baya lasiya kenan na yi wani kesi mai kaman haka, da wata ta ɗauko yaro daga Bauchi ta kawo shi nan ta ba da shi gidan aiki, yana yi wa wata talla. To yaron sai ya samu wata matsala, da daddare an kawo ta suna kwance waje. To irin ihun nan da ake opene fa sai ya firgita sai ya shiga wani gida, to gidan sai suka kama shi da ciwon barawo ne, suka daki yaron har yaron ma ya kaman ya suma haka ranan. So aka kai shi asibiti, to muka samu labari, sai muka je muka samu ita wacce ta kawo shi din. Na yi magana da ita na ce mata mayar da yaron nan inda ta dauko shi in ya samu sauki. Ta ce ai ubansa ne ibata, babu wanda isa kuma ya sa ta mayar da yaron. To muka dauki wannan case din at long last dai ta zo ta mayar da yaron. Eh, akwai irin wannan abubuwan suna faruwa haka da yawa.
To idan hakan ya faru kuna kai rahoto ga 'yan sanda ne ko hukumomi?
Eh, to ni dai gaskiya irin haka in ya faru gaskiya direct human rights ne, dan muna dealin da su. Direct human rights ne ke kai garan, kuma suna daukan mataki akan abun da gaggawa gaskiya.
Ya kuka ga wannan abu da ya faru kwanan nan a nan Lagos?
Eh, to mu ma mun ji labari, to amma abun ba shi da dadi gaskiya. Ni dai kiran da zan yi ga iyaye, duk lalacewan danka dai ka bar shi a hannunka, saboda wace bata haifa danka ba za ta san zafin sa har ta kyautata rayuwarsa ba. Wannan ya biyo bayan sakaci ne na iyaye mata gaskiyan magana. Yawa iyaye za su haifi ƴaƴansu sai su riƙa ganin kamar ƴaƴan sun zama musu damuwa a rayuwa. Kai da ka haifi ɗanka baka iya riƙe shi ba, wanda bai haife shi bane zai iya riƙe shi, kaga akwai matsala.
Su ma dai iyaye maza ba a bar su a baya ba wajen yin Allah wadare da wannan halayya, tare kuma da kira ga hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen cin zarafin yara da ake yi. Malam Shu'aibu Adam sakatare general ne na wata ƙungiya da ke tallafawa marayu a birnin Lagos.
Eh, to alal hakika wata abu ne wanda ko addini ai ya hana wannan al'amari. Alal hakika abin da zan yi kira dai irin haka, shi dai mu kirawo shugabanni kamar sarakuna kuma su ne gaba, sa'annan mu kirawo kuma masu kuɗi. To kira da nake yi ga masu kuɗi da kuma masu hukunci kamar shugabanni da su yi kokari su jawo hankalin masu kuɗin mu.
Shi ma a bangaren sa Comrade Musa Jika, memba a kungiyar Amnesty International, ya bayyana irin wannan matsaloli da cewa ba abin wasa da shi bane, kuma dole ne gwamnati su tayi tsaye wajen kawo ƙarshen sa kamar yadda sauran kungiyoyi irin nasu ke yi.
Mu yanda muke kallon wannan yanayi na yanda ake cin mutuncin yara, ake kuma zaluntar su, ake kuma kona su, ake musu abin da aka ga dama wanda ya shafi take haƙoƙin su, wanda yake Allah ya riga ya basu, kuma ƙasa ta basu, kuma doka ta ƙasa ita kanta ta basu wannan yanci. To amma babban abun bakin ciki a yau shine sai ka ga mutumin da kake kallon ya isa ya jika da kai, a'a shine kuma zai koma wanda yake zaluntar ka, yake cin mutuncinka, yake kuma wulakanta ka. So saboda haka anan wannan abu da ya faru musamman anan jihar Lagos, na wannan mata wacce ta rika cin zarafin yaro da duka da wulakanci, dan babu babban wulakanci a hada ka daki daya da gida wanda yake ya shafi daki ne na karnuka. So kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne, banda dukan da tema yara, zarafin yaro da duka da wulakanci, dan babu babban wulakanci a hada ka daki daya da gida wanda yake ya shafi daki ne na karnuka. So kaga wannan babban cin zarafi ne kuma babban cin mutunci ne, banda dukan da tema yara, wanda yake mu muna kallo dama kullun. Ya kamata iyaye su rika juriya da kuma daurewa akan abubuwan da suka same su na abin da ya shafi talauci da fatara dinna. Amma in iyaye za su jajirce su rike ƴaƴayensu suna tattare da su, ina tabbatar maka yawancin zarafin yara da yawancin mutuncin su za a samu saukin wannan. Amma duk inda aka kai aka kawo wannan mata, ya kamata hukunci ya haukanta a kuma hukunta ta, wanda yake a yanzu wannan mata tana kurkukun kirigiri domin abin da ta yi na zaluntan wannan yaro da ta yi na dukan shi
da kuma jefa shi ɗakin karnuka. Kaga wannan ba karamin take haƙƙin bil'adama bane, kuma ba karamin cin mutuncin bil'adama bane. Saboda haka mu ba za mu bari ba, kuma ba za mu kuma barta ba. Amma muhimmin abu wanda muke so mu kira, ya kamata mutane su fahimci muhimmancin ƙananan yara ɗin nan da ake yawan cin zarafin su. Mutum sai ya haifi ɗan shi, sai kuma ya dauke shi kuma ya bada shi, shine kuma zai rika neman mashi abin da zai shi yana gudanar da rayuwar shi. Wannan ba karamin kuskure bane, wannan al'amari ba daidai bane. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta dauki mataki akan wannan abu wanda wannan mata ta yi a nan jihar Lagos.
To za mu ci gaba da zuba ido da kuma kasa kunne domin jin inda aka kwana kan wannan batu. A mako mai zuwa za mu nufi jihar Katsina, inda mahara suke cin karansu ba babbaka, lamarin da ke tauye haƙƙi da kuma dagula rayuwar iyalai da dama. Kafin nan, a madadin wakilinmu Babangida Jibrin da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin.
Kuma dalla. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Ubana da ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba. Ubanna za yaro zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da yayan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa
Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan
ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani.